Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,341,60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya murya arewa ko kuma VOA a free zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Litinin 13 ga watan Mayu shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Amurka ta faɗa a jiya Lahadi cewa tana sa ran China za ta maida martani wurin ƙarin haraji akan kayayyakin Amurka da ake aikawa China, biyo bayan ƙarin haraji da shugaba Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da za a shigo da su na Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Lahadi cewa sake jibge rundunar Houthi a wasu muhimman hanyoyin shiga Yemen ya yi daidai da tsarin da aka tabbatar. Sannan wasu ‘yan bindiga sun kashe wasu mutane shida a Mujami'ar Katolika a Dablo da ke arewacin Burkina Faso da safiyar jiya Lahadi.
Kanin labaran kenan. Hukumar Raya Kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da horo na musamman ga farin kayan da ke marawa jami'an tsaro baya a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da ake kira ‘yan ƙato da gora da ta ƙunshi mata.
Farkon an ɗau gora ma an goma an kawo ma mu ne mata a cikin ma da ubarol namu muka yi abin komai da komai muka gama.
Sai kuma shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Amurka ta faɗa a jiya cewa tana sa ran China za ta maida martani wurin ƙara haraji akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su China, biyo bayan ƙarin haraji da shugaban Amurka Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da za a shigo da su na Amurka. Babban mai bada shawara akan tattalin arziki a fadar White House Larry Kudlow ya faɗa wa shirin labaran Fox News na jiya Lahadi cewa ɓangarorin biyu za su sha wahala a wannan rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China, ƙasashe biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. A Amurka ya ce babban matsalar wannan rikicin ciniki zai fi yin tasiri ne akan manoma masu sayar da waken soya da masara da kuma alkama. Amma ya ce gwamnatin Trump ta taɓa taimaka musu da dala biliyan 12 na tallafin haraji a baya akan asarar da suka yi wurin aikewa da kayayyansu, kuma ya ce za su sake taimaka musu idan buƙatar hakan ta taso. Trump a ranar Juma'a ne ya ƙarin fiye da kashi 100 na haraji a kan dala biliyan 200 a kan kayayyakin China, labarin da ya cira harajin daga kashi 10 zuwa kashi 25 cikin 100, yayin da yake ƙoƙarin ƙara haraji na dala biliyan 300 a kan wasu kayayyakin China. Sai dai Kudlow ya ce wannan abu zai ɗauki wasu 'yan watanni kafin a fara jin tasirin harajin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya cewa sake ɗaukar rundunar sojin Houthi a wasu muhimman hanyoyin shiga Yemen ya yi daidai da tsarin da aka tabbatar. Dakarun zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ne ke kula da hanyoyi uku na shiga ƙasar Yemen a lokaci guda, yayin da sojoji suka bar hanyoyin shiga ƙasar kanin rundunar tsaron gabar teku suka maida hankali wurin tsaron ƙasa, inji Michael Lawlesgard, shugaban kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya akan ayyukan ɗaukar jami'an tsaro a cikin wata sanarwa da ya fitar. Sadarwar ta ce ana sa ran 'yan kwanakin nan masu zuwa za a maida hankali akan janye sojoji da ba su yi aikinsu da kyau ba ko kuma suka rasa kimarsu na yin aiki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya ta kula da aikin farko na ɗauke sojoji Houthi a matsayin wani babban matakin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 4 ana yi a Yemen a ranar Talata. Aikin sake ɗaukar sojin Houthi ya fara ne a ranar Asabar bisa kan yarjejeniyar da aka kulla a cikin watan Disamba a ƙasar Sweden tsakanin gwamnatin Yemen da kuma 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan ƙasar Iran. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane guda 6 da suke ibada a wata majami'ar Katolika a Dablo da ke arewacin Burkina Faso da safiyar jiya Lahadi, inji wani jami'i da kuma waɗanda suka shaidi lamarin. Limamin majami'ar da wasu mambobin cocin suna cikin waɗanda halin ya rutsa da su, inji wani da ya ga abin da ya faru yayin da yake tattaunawa da murya Amurka. Maharan sun kai mutane 40 akan babura, a cewar wanda ya shaidi lamarin. Ya ce sun bari kowa ya kwanta ƙasa ne suka kashe mutane 5 kana suka cinna cocin wuta. Maharan dai sun kona wani bangaren cocin da wasu shagogi da ke kusa da cocin, kana suka arce daga inda suka aikata wannan ɗagin aikin. Mutane da dama sun samu wato raunuka kinan. Haka ma a makon da ya gabata, wani dan bindiga ya kashe mutane 5 a majami'ar Protestant a wani karamin gari mai suna Selgadi da ke arewacin ƙasar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu shigar da ƙara a Isra'ila sun janye zargin aikata laifin kisa akan wani Bayahude wanda ake zarginsa da harin tada gobara wanda ya kashe jinjiri a Palestino wanda iyayensa a shekarar 2015. Bisa ga wani roƙo a kotu wanda ake zargin da ya bayyana ko kuma ya amince da laifinsa wanda ba a bayyana sunansa ba, kuma laifin ne shi ne haɗin baki na ƙiyayyar jinsi da shiga wani ƙauyen Falasɗinawa tare da amininsa da ake musu shari'a a lokaci guda. Lauyoyin shigar da ƙarar za su buƙaci a dakatar da hukuncin a mai da shi hukuncin ɗaurin shekaru 5 a maimakon na kisa. Sun amince za su ci gaba da shari'an amma ba akan kisa ba, kuma suna faɗin cewa wanda ake zargin matashi ne bai cika shekaru 20 ba a lokacin da aka kai harin. An gano sunan ɗayan wanda ake yi wa zargin kai wannan hari da Amiram bin Olil, wanda yake ɗaure a gidan yari yayin da ake ci gaba da bincike. Ana zargin mutanen 2 ne da jefa bom na wuta a kan gidan iyalan da Wabshi da ke a garin Dumas Nablus a yammacin kogin Jordan. Wutar gobarar da ta kashe wani jinjiri mai watanni 18 a duniya. Don uwan jinjirin da ya dan tasa ya kubuta, amma kuma ya samu kunan wato rauni na kuna mai tsanani. Yan sanda a wata unguwar nan Washington suna farautar wani da ya kashe Betty Jennifer, wani gidan wani shahararren dan wasan fina-finai na Ghana Chris Ato. Yan sandan sun ce an harbe Jennifer ne har lahira a ranar Juma'a a Greenbelt da ke jihar Maryland, yayin da ta bar gidan ofishin da take aiki a ciki. Wani da ya shaidi lamarin ya ce Jennifer ta ga wani mutum da bindiga a hannunsa a filin ajiyar mota.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, bari mu bude taskar hotunan namu a Jos Kwata ta yamma da Bauchi, inda hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wani taron bita ga kungiyoyin da suke ba da gudunmuwa ga tsaro da suka hada da kungiyar 'yan katu da gora da ake kira Civilian JTF da kungiyar sa ido ta Vigilante daga jihohin Borno, Adamawa da Yobe, ta yadda za su taimaka wa gwamnati wajen yaki da Boko Haram da inganta zamantakewar al'umomin yankin, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Zainab Babaji ta hada mana. Cibiyar horar da shugabanci da zama dan kasa na gari da ke nan Jos ita ce ta horar da matasan su 577. Mr. Jonah Bitrus Bawa, Director General ne na cibiyar, ya mun bayanin irin horon da suka ba matasan.
Salama ne ake nema. To akwai abubuwa da yawa wanda muka zo ake kira conflict resolution, wanda shi ma mun koya musu yadda in sun koma gida za su yi cuɗanya da sauraya da za su kawo salama a ƙasansu. Sannan kuma issue na mindset, canjin hankali kenan. Yawancin su kamar yadda muka sani ba su taba zuwa wani training ba. So wannan training din su na fari, an zo yadda za a canja hankalin su su yi aiki yadda ya kamata, kuma su yi ayyuka wanda community din su za su yi benefiting a cikin wannan course da aka musu.
Wasu da suka samu horon suka ce za su taimaka wajen samar da tsaro a yankunan su.
Sunana Bakar Abba Ibrahim. Na koyi abubuwa da yawa dai wanda mu zauna da jama'a mu lafiya. Kuma in mun ga abu ba daidai ba mu sai mu ma mutane ne sai gaskiya da kanmu. Ina mu yamu ma bara mu saurare kowa ba, mun yi mu kashe mutane. Amma yanzu na an tsoyar da kanmu, wallahi gaskiya mun yi dadi abin.
Sunana Ularan Moses. na koya yanda mutum zai zauna tare da jama'a, yanda kuma za ku yi hadin kai ku samu cin nasara ga kowane abin da za ku yi.
To kafin ku zo nan fa, wani hali kuke ciki?
Ba mu isa mu fita bayan gari ko wani wannan ba, amma da muka hada kai mun yake su mun kore su sun yi baya gaba daya.
Sunana Amata Muhammad. Da ne mun sha wahala amma yanzu da alhamdulillah tunda mun samu mun dogoran nan alhamdulillah ba mu a cikin wahala, muna cikin farin ciki da walwala da annashuwa muke. Alhamdulillah mun gode a Allah.
Ke kina mace kuma kuna daukan gora domin ku yaki wato wayannan yan ta'adda?
Farkon an dogora ma an goma an kawo ma mu ne mata a cikin ma da obarol namu muka yi abin komai da komai muka gama. Tunda ido na biyu har su je su zaga karfe 3 dare 2 dare ma ina nan za su zo su same ni.
Coordinator Civilian JTF na jihar Barno Abba Aji yace gwamnati za ta ci gaba da kula da waɗanda suka taimaka wajen samar da tsaro a jihar.
To yaran nan sun sauka da rayuwarsu, sun taimaka a jama'an tsaro, suka yi fada da wannan yan ta'adda. To yaran nan yanzu in kika bar su haka kala zuge gobe mai za su zo su zama. To alhamdulillah da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya da UNDP sun hada kai aka kirkiro wannan program din, ya canja rayuwar yaran mu fiye da ke tsammani.
To bayan wannan horo da aka basu, akwai wani tallafi da za a taimake su da shi domin su ci gaba da rayuwa?
Akwai tallafi da za a yi, ai duk wanda suka shigo nan wajen ana tambaya wa yanin sana'a kake so, su za a zo a baka horo kuma a baka kayan aiki a sake baka jari. Kuma a yanzu haka an ba mu dama a cikin wanda aka yi tayin nasu za a ware yanzu za a fara da mutum 600 wanda za a ba su jari su fara.
Wakilin hukumar raya kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya Mr. Matthew Alawo ya yi fatar waɗanda suka samu horon za su yi amfani da abin da suka koya wajen sasanta al'umma da inganta tattalin arzikin ƙasa.
The significance of integrated former CJTF and vigilantes group.
Yace makasudin sake maida ƴan ƙato da gora da vigilante zuwa yankunansu shine ayaba da gudunmawar da matasan maza da mata suka bayar wajen hada hannu da jami'an tsaro don dakile Boko Haram a arewa maso gabas da inganta rayuwarsu ta samun sana'o'i da za su dogara da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Godiya muke, godiya muke, mun gode.
To madalla daga Najeriya kuma sai harkokin siyasa Amurka, inda ake kyautata zaton za a shiga wannan mako da takun tsaka tsakanin yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki da ke neman ƙarin haske dangane da bayanan da suka shafi binciken da aka gudanar kan katsalandan da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016 da kuma gwamnatin shugaba Trump a ɗaya gefen wadda ke so a mance da batun kwamitin binciken na Mula a maida hankali kan wasu batutuwa daban. Ga Daula Salim da fasarar rahoton da wakilin muryar Amurka Michael Bowman ya hada kan wannan lamari.
Kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump yake dauka, batun binciken katsalandan din kasar Rasha ta yi ya zama tarihi. Trump ya ce ba a samu hada kai da wata kasa ba, babu abin da aka samu shekaru biyu ana binciken bita da kulli. Sai dai yan jam'iyyar Democrat sun ki amincewa da hakan. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce,
What we want to do is get the facts. We want to do it in a way.
Abinda muke nema shine ainihin gaskiyar lamarin. Muna so mu nemi ta hanyar da ba za ta sa kasar mu cikin rikici ba, hanyar mafi fa'ida. Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat sun buƙaci da a ba su cikakken rahotannin Mula, kuma suna so mai binciken Mula ya gurfana a gaban su akan binciken da yayi. Attorney General William Barr, wanda ya ki ba da cikakken rahotanni, yan majalisar sun amince a kama shi da laifin yi wa majalisa katsalandan.
The Trump administration has decided to say a blanket no, no to any kind of oversight.
Yan majalisa daga jam'iyyar Democrat Adam Schiff ya ce, gwamnatin shugaba Trump ta yanke hukuncin cewa an zo ƙarshe, ba za ta amince da kowane irin bincike ba, babu maganar shaidu ko buƙatar wasu takaddu. Gwamnati ta rufe batun binciken. Suna so a ci gaba da jin wannan batun kuma za mu yaƙe su. Yan jam'iyyar Republicans sun zargi yan jam'iyyar Democrats da kin amincewa da hukuncin da aka yanke akan rahoton Mula wanda zai faranta wa Trump rai.
We spent $35 million investigating the president. Their conclusion was there was no one.
Senator Rand Paul na jam'iyyar Republican ya ce, mun kashe dalar Amurka miliyan 35 wajen binciken shugaban kasa, inda aka gano bai da wani laifi wannan duk abin da ya janyo rudani da zai iya kai shi da boye laifin da bai aikata ba, wanda al'ummar Amurka sun san ainihin gaskiyar lamarin. Manyan 'yan majalisar jam'iyyar Democrat sun yi yunkurin tsige shugaban kasa yayin da suka yi gargadi cewa fadar White House za ta iya fuskantar matsaloli idan har ta ci gaba da takawa binciken da majalisar take biriki.
Every day they are advertising their obstruction of justice by ignoring.
Nancy Pelosi ta ce a kowace rana suna tallata yadda suke yi wa shari'a karan tsaye ta hanyar kin karbar umarnin majalisa da kuma hana mutane su bayyana a gaban majalisar saboda al'ummar kasar su san halin da ake ciki. Trump ya ce duk abubuwan da 'yan Democrats ke yi zai koma musu. Trump ya ce yanzu kuma abinda 'yan Democrats ke cewa shine suna buƙatar cikakken rahoton. Amma kuma yanzu abin ya juya, saboda yanzu muna da magoya bayan da bamu taba gani ba.
Now the Democrats are saying we want more. And actually it's working the other way.
Yan majalisar Democrats suna ci gaba da buƙatar mula ya gurfana. Shugaban kwamitin bincike, Senator jam'iyyar Republican, ya ba jama'a mamaki a Washington, inda ya umarci ɗan shugaban ƙasa Donald Trump Jr. ya gurfana gaban majalisa akan binciken zargin katsalandan ɗin da ake wa Rasha na zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016.
To a gaida Daula, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Kamar yadda muka ambata muku a shirin da ya gabata cewa wannan makon zamu kamo karashin tattaunawa da wannan fili da dan majalisar wakilai Garba Chedi daga mazabar Bala daga Sau a jihar Taraba. Garba dai kamar yadda aka fi sanin sa ya amince da cewa shi ya dauko belin waɗanda 'yan sanda suka damke da gallazawa dattijo makiyayi Alhaji Gambo da iyalansa daga tsohon aminansa Alhaji Naganda a jihar Taraba. Alhaji Gambo dai ya bayyana wannan shiri cewa Alhaji Naganda ya hada kai da madugun 'yan banka a mazabar Bala daga Sau da aka fi sani da Shaibu Garbabi. Suka cinye masa shanu da hada baki da yin fyaɗe ga 'yarsa da ma neman halaka shi ta hanyar gana masa azaba kala-kala. A makon da ya gabata, dan majalisa Garba ya yi bayani da nuna ya karɓi belin waɗanda ake tuhuma ne domin 'yan majalisarsa ne, kuma akwai wani hukunci na kotu. Ga dai ƙarshen tattaunawar.
Magana a ciki sai a je a duba.
Garba abinda kuma na sake bincikawa cewa bayan ka ɗauki belin nan ka yi alwashin cewa shanu da aka yi magana an yi ta karɓa wajen wannan bawan Allah tsakanin shi Alhaji Nagandu da shi Shuaibu Dan Banga, za ka dawo da waɗannan shanu har a faɗi ma.
Sun nuna maka a rubuce ko yin ki faɗi? Ni ban faɗi haka ba.
Akwai shi.
Saboda haka a je wajen 'yan sanda ɗin in na rubuta musu haka ko kuna faɗa da bakina. Ni zan kawo shanu sai a baku a rubuce ko a gari a rubuce, wannan duk yanki faɗi ce.
To yanzu Garba tunda ma abun ya shafi in ma tunda ana maganan beli ne aka je aka ɗauka daga wajen 'yan sanda.
Wanda ba haramu ba.
Yawwa, daga wajen 'yan sanda shekara ɗaya kenan yaushe mutanen nan za a dawo da su a gama wannan maganar wajen 'yan
sanda. Ni ina tsoro kan na dawo da su kotu ba ta kama ni, domin kotu ta sallame su tunda 'yan sanda sun je cajin sun janye. Yanzu mutane wadda kotu ta sallama kuma in sake ɗauko su in kawo, kotu za ta iya kama ni. Ni ina nan ina bin abin da kotu ta faɗa shi ne zan bi. Kotu ta ce kes ɗin nan ta ɓarar da shi, stroke out. Saboda haka dalilin wannan ne na yi belin mutanen nan, kuma 'yan sanda sun karɓi wannan takarda na kotu, na shari'a na kotu, shi ne suka ba ni waɗannan mutane. Kuma a nan ina gani na taimaka wa 'yan sanda ne ma domin su yi biyayya da kotu.
Wato abinda nake faɗa Garba ba abinda ya tunda dai haka ne ai 'yan sanda ba maganan kotu a ciki, tunda wajen 'yan sanda aka karɓe su. Ma'ana dawo da su wajen 'yan sanda in yaso su in za su sake su bisa wannan maganar ta kotu da mu da ba mu ambata cikin shirin nan ba, to sai a aikata haka kamar yadda aka yi wa waɗannan mutane alƙawari.
To sai ran je wajen kotu, sai kotu ta ce min to ka dawo da su. Amma ni kan mutanen da kotu ta sake ba zan je in dawo da su, ban da hurumin dawo da su, don kotu ta fi kowa, ta fi ni haƙƙin sandan.
Sannan bayan akwai labarin da na ji ma cewa an rubuta wa majalisar wakilai ta tarayya zuwa wajen babban jami'i na kula da ita harkokin majalisa din cewa ana neman ka ka dawo da waɗannan mutanen cewa yan sanda sun yi wannan rubutu. Kana da wannan labarin?
Ba ni da shi.
Yanzu abin da za a ce garba-garba da sun samu ne waɗannan mutane da duk sai a sabe su a yi zama da su a sulhunta wannan magana kowa a bashi haƙƙinsa.
Ina ga da sulhu.
Tunda a matsayinka da dan majalisa garba-garba za ka iya aikata wannan aiki.
Na ketare abinda kotu ya faɗa, kotu ƴan sanda sun ce sun janye kajin da suke wa mutanen nan. Alƙali ya ce tun da kun janye ni kuma a sake su, aka sake su. Muka ɗauki takardar muka kai wa ƴan sanda. ƴan sanda suka karɓi kofin suka sake mutanen nan. To saboda haka wayan zai musu sulhu a kan me?
Ai ma mutane na san tambayar da za su so na imani a irin wannan yanayi. Ko da yake kai baka magana da yawun ƴan sanda, ya kamata su ma ƴan sanda mu tambaye su menene dalilin.
Ku je ku same su.
Yawwa, menene
ku tambaye su? Kuma zan baka kofin wannan takardar court judgment nan.
Yawwa.
Ga inda ƴan sanda suka ce sun janye wannan shari'a. Wanda prosecutor din sunan shi Usman Jibrin shi ya janye wannan shari'a a madadin ƴan sanda. Zan baka wannan takarda.
Wato dole ne za a bincika dalilan da ya sa ƴan sanda suka janye shari'a irin wannan da suka shigar da aka kai kara wajensu.
Kwarai kuwa, kwarai. Dole ne a bincika me ya sa wasu ne suka je suka same su a gidan fursuna cewa ku yadda in muka za mu janye in aka kawo shanu a raba sai a tambaya. A ƙungiyar gan Allah Fulani development ne a bayi ne zai ce kai ku yadda za mu sa ƴan sanda su janye ku kawo shanu mu raba. To Allahu alamu ba a san me yake ciki ba. Saboda haka a nan a tambayi ƴan sanda me yasa kuka janye wannan magana a kotu har alƙali yake a saki mutanen nan. To shi ne za a je a tambaya, amma kuna ta wani kewaye-kewaye. Ni in je in kawo mutane, in je in kawo mutane kotu ta kama ni?
Garba-garba kai ka zo ka ɗauki su wajen ƴan sanda ne, in ka dawo da su a gama bincike me ya haɗa kai ma da kotu?
To yanzu a bincike a wani laifi na wanne ɗaya?
Ma'ana
biyu. Na wani ƴan sanda suka je sun janye ko wani sabon laifi?
To yanzu mu bar ma wannan magana garba-garba, me za ka ce kan yadda ƴan banga a jihar Taraba ake zargin su cewa suna cin mutuncin mutane har suna ɗaukar doka a hannu, yanzu sun zama ma su ne kusan hukumomi da suke shari'a a ƙauyuka sai abin da suka ce ake yi?
Ni ban sani ba. Wannan a tambayi wa'adda suke gudanar da gwamnati a Taraba, a jihar Taraba, a tambaye su.
Kuma kazalika watakila waɗannan mutane ba mamaki suna ma taimaka ma a lamuran siyasa in ka zo tsayawa takara.
Kwanai kuwa siyasa da ta wuce a zaben Buhari. Duka su suka kawo jama'a aka zaɓi Buhari, aka zaɓe ni, har ma suka yanka saniya dukanmu muka ci. Kuma kowane kasuwan garinmu suna zuwa ina musu nasiha na cewa ku zama Fulani na gari, ku ci gaba da kiwonku, kar a kama ku a wani harka wadda ba ta da kyau. Suka ce sun ji. To saboda haka mutanen da suka taimaka mini, jama'ata suka taimaka mini a siyasata, suka sawa baba Buhari kuriya ya ci zaɓe, ni suka sa min na ci zaɓe, sannan kotu ta ce a sake su, ni na kai takarda wajen ƴan sanda na ce ku bi kotu, aka ce in sake su, aka sake su. Sannan ni ne kuma zan je sake ɗaukan waɗannan mutane na dawo da su wajen ƴan sanda wanda ba wani laifi, ba bisa wani laifi ba. Yau a ce mutane nan da ka karɓa sun sake sabon wani laifi. Saboda haka ƴan sanda aikinsu ne su je su kamo mai laifi, sai su je su kawo su.
To a ƙarshe garba-garba me za ka ji dai labarin mutanen nan yadda aka kore su ma daga jihar Taraba, aka je aka yadda su a wani daji a jihar Neja, inda watakila ma ba su da abinci, ba su da komai, suna cikin halin wahala. Me za ka ce kan kawai wannan wahala da kalubale da suka shiga?
Inda na tabbatar haka dai to da zan iya faɗan wani abu. Yanzu ban sani ba ko yanki faɗi ne ko kuma sharri ne ma ko me, ban sani ba. Amma kaga abinda ban sani mani ba na magana a kai.
A bincike na, in dai ka yarda da bincike na abin da ya faru kenan. An ji an yadda su a wani daji da iyalansu, ba abinci, ba gida, ba komai, kawai an bar su a fili da yake su ƴan ƙauye ne, ba su da ƙarfi, ba su da hukuma, ba su da ɗan majalisa mai kare su.
Ina yarda da bincika. To ai ban san matsayin ƙwarewan binciken ka yadda take ba. To saboda haka ni gaskiya ba zan yi magana wata magana a kai ba. matsayi da bincikenka ya kware ba, ɗan jarida.
A nan ba ka ƙarshen shirin namu na wannan makon, sai ko mako mai zuwa idan Allah ya yarda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elikaya, ni Sarfil Hashin Gumalke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfilu, sai kuma tsarabar watan Ramadan.
Sunana Abdulkadir Hassan Ummalo Tambuwal, makarantar Akin Balabu Dita Ibadan Littafi Zirkur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنون والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الزانين بالله الظن السوء عليهم دائرة السوء صدق الله العظيم.
To madalla, mun gode. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Amurka ta faɗa a jiya cewa tana sa ran China za ta maida martani wurin ƙara haraji akan kayayyakin Amurka da ake aikewa China, biyo bayan ƙarin haraji da shugaban Amurka Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da za a shigo da su na Amurka. Babban mai bada shawara akan tattalin arziki a fadar White House, Larry Kudlow, ya faɗa wa shirin labaran Fox na jiya Lahadi cewa bangarorin biyu za su sha wahalar wannan rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China, manyan kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya cewa sake jibgin rundunar sojin Houthi a wasu muhimman hanyoyin shiga Yemen ya yi daidai da tsarin da aka tabbatar.
Masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Mahmud Ibrahim Kori zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke faɗakar da masu saurare kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Kamar kullum, za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafinmu na intanet ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da yin tsokaci a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Malam Sidi da har haɗa shiri da Bada Umarni da kuma injiniyanmu na yau Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.